الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يريد مكثاب هدواء وانا مسلاتي مي البركة إن شاء الله ناء النور da kenan wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da addu'a da miƙa kokon bara zuwa ga Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da aiki da karantarwa na Qur'ani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yayi rahama da jinkai da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan hanyar daidai ya dauki rayuwarmu akan imani kuncin rayuwa da ake ciki a Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya sauwaka mana dukkan wanda ke fama da abinci ko abun sha ko kudin makaranta ko kudin haya ko kudin magani ko bashi yayi yawa a kansa muna roƙon Allah ya yaye wa kowa a cikin mu waɗanda suke samari Allah ta'ala ya bude musu hanyar yin aure na ƙwarai waɗanda suke ƴan mata Allah ta'ala ya hada su da abokanan aure na ƙwarai kuma ya daidaita tsakaninsu ya kuma saba hali muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan ibadu da muke yi da addu'o'i da muke a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana wuraren da muka kuskure a matsayin mu na ƴan adam muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ƴan uwanmu da suke hannu kaman wanda ake garkuwa da su ko da bandits ko kidnappers ko kuma ƴan ta'adda muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda suke waɗannan laifuka na kashe mutane ko sace su muna addu'a Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala ya takaita fitina da bala'i ya kare a kansu bayi masu neman zaman lafiya kuma Allah ta'ala ya zaunar da su lafiya da yau da ikon Allah za mu tashi ne akan darasi na 17 ko a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta 1445 akwai ƴan uwanmu da dama da na samu labarin ba su da lafiya daga ciki akwai shugaban limaman Abuja da yake dan uwa ne tare aka tashi a Gombe amma yayinmu ne Dr. Tajuddin M. Bello kuma Imam na Fuad Lubabidi anan kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a Najeriya da Afirka ba da daɗewa ba na yi magana da shi ya tafi jinya muna roƙon Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa jinya ta zama kafaran zunubansa ne muna roƙon Allah ta'ala dukkan abin da yake tsoro a jinya Allah ta'ala ya nisantar da shi gare shi dukkan abun da yake fata Allah ta'ala ya bashi a haka ya sauwake masa. Muna roƙon Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa zuriyarsa albarka. Na biyu, akwai ɗan uwanmu amininmu kuma babban ɗan kasuwa Alhaji Ibrahim Gerawa, wanda sau da dama shekaru da yawa yakan ɗauki nauyin tafsiri a nan wurin, da kuma ayyuka na alkhairi da yawa da yake yi, da yawa ba za su irgu ba, da shi da wansa da ‘yan uwansa duka. Shi ma ba lafiya, muna addu’a Allah ta'ala ya ba shi lafiya. Allah ta'ala ya sa ciwo da rashin lafiya ɗin ya zama kafara ne na jiki. Allah ta'ala ya sawwaƙe. Allah ta'ala ya sawwaƙe. Allah ta'ala ya sawwaƙe. Haka kuma babban malami Sheikh Bello Yabo, shi ma na samu labari ba yi da lafiya, har ma wasu darussa nasa ya tsayar saboda rashin lafiya. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba shi lafiya. Allah ya sawwaƙe, ya sa kafaran zunubai ne. Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka, ya ƙara wa iyalansa albarka, ya kuma ƙara albarka a cikin iliminsa. In akwai wani wanda ba mu da labarin bai da lafiya, ‘yan uwan suna da yawa, ko na kusa ko na nesa, ko mai karantarwa ko mai sauraro, muna roƙon Allah ta'ala duka ya ba su lafiya, ya sawwaƙe jikinsu, ya sa kafara ne na zunubansu. Dukkaninsu muna addu’a da as'alullah al’azim, rabbal arshi al’azim an yashfiyakum. 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 Allah ta'ala ya sawwaƙe, ya sa kafaran zunubai ne, ya kuma ba da lafiya. Mu ma Allah ya ƙara mana lafiya da imani. Dukkan ‘yan uwanmu da ba lafiya, Allah ya ba su lafiya. In akwai tambayoyi masu ɗan ma’ana, injiniya Ibrahim Sila sai a karanta, insha Allah. Allah ya mana jagoranci wajen amsawa da kuma sauraro. Na'am, bismillah.
So, madam, have you must get some fire, kuma akwai masu kasance tambayoyi, akwai wato masu rubutu tambayoyi, suna mana makiya, suna haɗa mana Allah lallai sai mun mika tambayoyinsu. Alhali kuma akwai kasuwanci da muke bi wurin tantancewa, shi ne wake tambaya hukuncin wannan makiyan. Sai wannan tambayan mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya ji kan kiyaye
wannan makiyan tsakaninku da su. Yanzu dai ni mai amsa ne, ba mai karɓan tambaya ba, kuma shi yasa daman wayan da ake tura tambaya ba tawo ba ce, babu abin da ya haɗa da wayar, sai dai masu wayan suna nan masallaci. So in ka ji ba amsa tambayar ka ba, su ne ba ni ba ne, ni an karanta ne zan amsa. Amma dai kawai na sai da suka ce tambayoyi na musu yawa, kullum sukan samu kamar 500, kuma ƙwaya biyu ake amsawa a 500. So babu hikima ta magiya. A bisa ga tsarin da suka ce mun suke bi, shi ne duk tambayar da aka amsa ta a tafsiri a nan ba sai an maimaita ba. So da haka haƙƙinka ne za ka yi tambaya, ka bi tambayoyin da aka yi tun daga fara tafsiri a nan. Wane shekara aka fara? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Waɗannan shekaru tara aka yi ana tafsiri a nan. In an amsa tambaya tun da an amsa, to ba sa kuma komawa kanta, sai a nemi wanda ba taɓa amsawa ba. Wannan shi za a kiyaye, don wasu na da ɗabi'a sai mutum a yi tambaya bana ma a amsa, shi bai damu ba, kawai tattara mai shi, wai ita ma ta zo sai an amsa. To a tambaya 500 a zaɓi guda biyu, in an ce kullum sai an maka, to ina zai yi? Ko fada mun haƙura da tafsirin a minti 60 da muke a nan, muka ce tambayoyi za a amsa, in mun yi ƙoƙari shi ne mu amsa guda 6 ko 7. To kaga a nan ma za mu saura da 493 a kullum. To ta ya za a yi? So ala'ayi halin ni ba na karɓan tambaya. Akwai masu karɓan tambaya, su ne su injiniya gashi nan a tsaye. So duk wani alaƙa tsakaninku da tambaya tsakaninku ne da shi, ba da ni ba. Amma dai babu dalilin magiya. Insha Allah ta'ala a tura musu tambaya, kuma a bi bayanta da addu'a. In ba amsa ba, insha Allah ta'ala za su yi ƙoƙari su ga sun karanta. In kuma amsa, sai ka nemi lokacin da aka ba da amsar ta a baya. Wallahu ta'ala a'alam. Na san dai suna ƙoƙari, amma ku ƙara ƙoƙari, amma wannan ba na ciki ne.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya kiyaye malam da na Allah rahma,
Amin ya Hayyu ya Qayyum.
Yake cewa malam dan Allah haso a dauriya an sami tambaya ta Allah ya bada iko amin.
To yanzu kaga ka karanta masa. Kaga yanzu ka ba su fatan an san kenan. To bismillah.
Malam menene hukuncin kudin in tuwa alhali kana cikin kanan bukata?
Na'am.
شيخ الإسلام رحمة الله عليه أتكين فتاوى كبرى ناسا فولوم نهدو نمبا نتلبيو دا أشرين ياي مغانا أكام ونم مطلع دن شوى إدن أبن دا كثن تا دن ينا دا كيما كانا دوكا كتشوى نمبي حالتا بحرام نئا مسلنشي واجبيني نفرقو كي تشكيا dogaro da hadisi da yake na Zaid ibn Khalid al-Juhani rahmatullahi alayhi wanda yana Bukhari yana Muslim Bukhari rahmatullahi alayhi ya kasha hadisi na 91 da yake bayani akan at-ta'arruf cewa wa arif wa'aha wa ifasaha kai kokarin fahimtan wato kaman jakan abun da igiyar da aka daure wato in katsinci abu ka fahimci siffarsa ta hakika me katsinta in telephone ne wani brand ne me sunansa Samsung ne ko Apple ne nawa ne shekara ne Pro Max ne ko kaza ka fahimce shi in ka fahimce shi me kyau sannan iya da screen guard ko bai da shi muna fahimta ko ban sa wani iri ne sai ka fahimta in ka fahimta sai kai announcement sanarwa nan ana so ai kaman na shekara guda ne shekara ɗaya ake bincike sai kai shekara guda kana bincike akai in abu ne mai kima complete waniya za a yi malamai suka ce wajen ma yin waniya shine zaka samu kaman inda jama'a suke taruwa kaman sau biyu a wata ko sau uku a wata mafi kankan da sau ɗaya a wata sai ka ce da Allah na tsinci wata waya in akwai wanda yadda wata waya ta samu na buƙatar ya zo ya bayani ko ka ce na yi tsintuwan wani abu na muhimmi da ake yawo da shi a aljihu daga lokaci zuwa lokaci in akwai wani wanda na sai ya bata to sai ya zo ya yi bayani kar ka faɗi sunan cewa Apple ne ko Pro Max ne ko kaza in rashin gaskiya yawa wani ma ba na so zai ce nasa ne kuma kar ka yi irin bayani irin yadda na ji ana ba da labari a gida cewa wai wani ne ya tsintuwa sai ya samu jama'a sai ya ce musu ka yadda abinka ya ce kuɗi ne ya ce na'am a bakan leda ne ya ce Naira 10,011 'yan kaza kaza ya ce har ma da kaza a cikin ledan ya ce haka ne sai ya ce to ban tsinta ba ya ce a ka tsinta shi ya bayani komai aka ce sai ya ce to ban tsinta ba ya ce a wannan bayanin ka tsinta to ba a haka a ka'ida shi ne sai ka yi bayanin na yi tsintuwan wani abu muhimmi da yawanci akan sa shi a waya ana yawo da shi ana sa shi a aljihu ana yawo da shi ko kuma in mota ce ko wani abu aka samu wani sai a ce an samu wani abun hawa mai muhimmanci in akwai wanda nasa ya sarwanta ya zo ya bayani to haka ake ciki yaɗin kamar duk wata a yi sau ɗaya ko biyu ko uku amma haka kuma abin da wani ya sata ya yarda ana irin wannan ɓarayi su yi sata za su gudu ya gagara su yar shi ma haka ake ko kuma abin da ka samu kai ma ka kwata a hannu wanda ƙarfi baka san ina me shi yake ba duka za a ajiye shekara guda in an yi cikiya kamar shi na tsintuwa ɗin bayan shekara ba a sami mai shi ba ya halatta a yi aiki da abin bayan waniya ana iya aiki da shi in mai shi ya bayyana sai a miyar masa in bai bayyana ba ana iya ci gaba da aiki da shi Sheikhul Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya ce in abu mara daraja ne ba sai an yi wannan ɓata lokaci ana cikiya ba kamar yadda ya faɗa cikin sharhul mumti ala zadul mustaqni mujalladi na 10 namba na 369 yace idan abun ba mai matukar muhimmanci bane ba mai muhimmi ba ana yake shi kaman katsinci dubino kwaya daya ko lemo kwaya daya ko dan biscuit haka ko kuma irin asuwaki a cikin ledan sa irin dan saudin nan ka bo katsinci kwaya daya ko kuma naira 10 ko naira 20 misali kaga abubuwa ne da ba su da wani kima mai girma ko a wurin talaka ya san naira 10 a yanzu tunda dai ba za ta kosar da mutum ba ai ba ta da kima. To wannan daga antsinta ana iya aiki da su, dan ya dogara da hadisi na Abu Dawud rahimahullah, da yake hadisi ne Hasan cewa abin da yake bai da kima an yi sauki akai ana iya aiki da shi. Wallahu ta'ala a'lam. Don haka kai hali naka bai halatta ban abu ne mai kima. Ai mun ga yan agaji da yan keken nafi da suke tsuntuwa su yi cikiya, dalilin wannan sai Allah ya kawo musu alherin da ya fi abin da ma suka yi cikiya. Wannan kuma shi ne haƙiƙanin wa mai yattaƙillaha yaji Allahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Karshen aya ta biyu da farkon aya ta uku a cikin suratul talaq. Kaga in kai taqwa to Allah zai baka mafita, sunnar Allah ne. Idan tsoron Allah da biyayya ga Allah ya sa ka tsinci wannan sai kai cikin me shi, to sunna ce ta Allah a gaggawa ko da jinkiri sai ya kawo maka alherin da ya fi wannan dalilin wannan abin da ka yi. Za ka kada ka rike ka yi cikiya, wannan tsoron Allah ɗin da ya sa kai Allah zai baka mafita kai kuma na abin da ya dame ka. Don babinsu daban, wannan tsuntuwa ne, wajibi ne ka yi cikiya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni almajiri ne, na sha gaya muku ni menene almajiri ne. Allah ya ba mu ilimi mai amfani. Na'am.
Allah ya kara maka lafiya da rizqan kwana mai amfani. Allah ya tsaki yayi ya rayu duniya ya kuma sa ka gama lafiya.
Amin ya hayyu ya qayyum. Amin ya hayyu ya qayyum. Amin ya hayyu ya qayyum.
Sai ke cewa malam tambaya ta kace ni ne na baiwa abokina aron kuɗi wato $200 a lokacin da dollar naira yake 1650 naira. To yanzu malam ga shi dala ya bashi kuma bai biya ni ba, shi malam yanzu in zai biya zai biya ni a kuɗin rajin da ake kai shi ko kuma zai wata, saboda kasuwanci ne ga riba da tsaron da samun abubuwa a fi, don haka nake roƙon malam ya amsa mu daga Sulaiman Abubakar.
Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala a cikin taba'a sabuwa ta sana fatawa islamiyya volume na biyu namba na 414 ya ce abin da ya dace kai shine za a biya ka ne a irin kuɗin da ka bada bashi. Wannan shine ka'ida da musulunci, kuɗin da ka bada bashi irin wannan kuɗin ne za a biya ka da shi. Misali ka ɗauki bashin dala 200 ka bashi, to idan ya tashi dawo maka da shi ba damuwarka ne nawa ne canjin dala ga naira ba, eh yanzu yana nan wajen 400 ko sama da ko ƙasa da haka da kadan, akwai lokacin da ya kai dala 1000 kusan da 700 ko abin da ya kama da haka. Allah ta'ala ya ƙara wa kuɗin mu na Najeriya daraja da kuɗin Afirka gabaki ɗaya daraja. To a wannan halin yazo biyan ka a ka'ida kudin dala din zai baka zai dauki 200 ya mika maka, in dalan Amurka ne irin ta zai dauka ya baka, shine kaida. Har ma Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yake karawa da cewa in a lokacin da za a bada bashin sai aka yi yarjejeniya zan baka bashin dala 200 a yanzu 17 ga Ramadana, zaka biya ni a ainihin 17 ga Shawwal watan gobe, amma akan naira zaka bani. Sai muka yi agreement, sai ya ce to riban nasi'a na shiga ciki, yana iya zama riba. Saboda me? Saboda hadisin da na kawo lokacin da muke tafsirin Ali Imran nan gargashin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adafan mudafa. Kaga Ali Imran aya ta 130 gargashin wannan na kawo hadisi na Muslim rahimahullah da shi ya dogara na 1578 da yake cewa الذهب بالذهب والفضه بالفضه كرشن سيتي يدا بيد مثلا بمثل سيكم يتي سواء بسواء سيتي فاذا اختلفوا هذه الاصناف فبيعوا حيث فاذا اختلف هذه الاصناف فبيعوا حيث شئتم لكن يدا بيد سي ده يا زما حنو ده حنو اذا كدي suka saba tsakanin naira da dala babu dama a bada bashi a naira a ce a biya a dala ko a bayar a dala a ce a biya a naira, a kudin da aka bayar ake biya. Sai dai idan ranar biyan tayi ba gobe ga biya ba, kamar 17 ga Shawwal tayi bayan wata ne da aka zo biya, sai shi mai biya sai bijiro yace zan iya baka a naira ko a dala, bayan kai naka a dala ka bashi, to kana da zabi, kana iya cewa eh ba ni dalar da na baka, a kana cewa a dala 200 zan karbe ta a naira, amma kuma sai a bayar da canjin dala a naira na ranar da za a biya, ba ranan da aka karbi bashi ko na jiya ba, ranan da aka yadda, dole sai an bari ranar ta zo sai a ce to a yau zan baka, kana son dala 200 ko kuma canjin dala 200 a naira na yau, to anan ya zaba yayi. Amma in daga ran da aka bada bashin ne a dala aka ce za ka biya ni a naira amma a rana kaza, to wannan bai yi ba, saboda hadisi yace fa idza khalafat hadhil asnaf fabi'u haythu shi'tum lakin yadan bi yadin, ana so ya zama a ranar da za a yi ne za a yi. Wallahu ta'ala a'lam. Don haka yanzu zai biya ka a dala 200 ne ko, in ka amince kuma ka ce a naira, to a ranar da zai biya ka sai ku yi duba menene canjin dala to naira na ranar da yayi. Na'am. Muna cikin Ali Imran darasi na 17 a wata na Ramadana, hijira shekara ta 1445 insha Allahu ta'ala. Jiya mun tsaya akan daidai aya ta 136 ko, inda Allah ta'ala yake bayani na 'yan aljanna masu muhsinai da muttaqai da cewa ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilina. Irin waɗannan siffofi na muttaqai da muhsinai bayan Allah na kwarai, sakamakon su aljanna da kuma gafara daga wurin Allah. Ita aljanna korama na gudana karkashin ta, daga ƙarshe Allah ya ce wa ni'ma ajrul amilina, madalla da sakamakon aikin ma'aikata. Ashe aljanna ba ta masu bacci ne kawai a duniya ba ibada ba, aljanna ta masu bautan Allah ne da kuma kyautata wa bayin Allah wajen ciyar da su, tufatar da su, taimaka musu da musu hidima bisa ga yadda Allah ya karantar. Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya. Yau za mu tashi akan aya ta 137 insha Allah. Bismillah, gwani Abdullahi Abba Zaria.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatu. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق
قد خلت من قبلكم سنن فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قرآني هل يكمل بياني أكن صفو في مبايي ما ستكوا دبايي محسني ينظركم يا داود من زواغ reflection زواغ critical thinking نا الأمومين دا سكر غايمو. الله يتي قد خلت من قبلكم سنن حقيقة al'ummomi da dama sun wuce gabanninku. Allah ta'ala ya sa sun shude, sun yi rayuwa sun shude. Fasiru fil ardi, ku yi tafiya a bayan ƙasa. Fanzuru, ku duba kaifa yayi kasance aqibatul mukazzibina, ƙarshen masu ƙaryata Allah, waɗanda suka ƙaryata abinda Allah ya faɗa ku yi yawo a duniya ku ga yaya karshensu ya kasance. Allah ya ce qadi, qadi malamai sukan ɗauke ta ta zama littahaqiq ne, musamman idan ta zo ta a bayan fi'ili da yake mabi. Qadi khalat, khalat din nan fi'ili ne mabi, past tense ne. To tunda bayan past tense ta zo aikin da ya wuce, to duk inda ta zo tana taita tana ma'anarta shine haƙiƙa. Zaka sai ka ce qad khalat min qablikum sunanun, haƙiƙa al'ummomi da dama sun wuce gabaninku. Amma in ta zo a ainihin dabda fi'ili mubari'i, in babu qarina ba littahaqiq take zuwa ba, takan zo ne littaqlil, na nuna abu kaɗan ne. قد يكون حاضرا وقد لا يكون حاضرا, قد يكون حاضرا mai yiwa ne zai kasance yana halasce, to kana nuna cewa probability kadan ne. In ka ce qad yakunu baka ce qad kana ba, in ka ce qad kana to ka tabbatar hakika haka ne, amma ka ce qad yakunu to yana iya zuwa ne littaqlil. Amma kuma wani lokaci qur'ani yakan zo da qadi ya alamu amma kuma littahaqiq ne. Don akwai karina kaman cin alamarin da ya shafi ilimin Allah, in yace qad ya alamu au qad na alamu to nan yakan zo littahaqiq ne, ko da fi'ili ne mudari'i, saboda ilimin Allah ya game komai da komai. Mafhum tayyib. Don haka qad khalat haqiqa sun shude, min qablikum gabaninku ku sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma mu yanzu da muke karanta qur'ani, al'ummomi da dama sun shude. Sunanun, kalmar sunan jam'i ne na sunnatun. Sunnatun shine wata hanya ta rayuwa guda daya, sunan hanyoyin rayuwa. In an ce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abinda ake nufi hanyar da ya biya rayu. So ita sunna ita ce hanyar rayuwa. To da aka ce sunan jam'i ne, jam'un ne litaksir, jam'u taksir ne, an kassara ainihin siffa da mufradi a ciki, to sai zama sunan. Hakika al'ummomi da dama sun shude gabaninku. Yanzu ka san sunanka, ka san mahaifinka, ka san kakanka, maybe ka san kakan babanka, maybe ka san kakan kakanka. A gidanku kadai ka dauka sai ka gane al'ummomin da yawa sun shude, ba ma wai a gidan wasu ko a wata kasa ba, a gidanku al'ummomin sun shude. Akwai garuruwa a Najeriya a yanzu da sun kai shekara kusan 3000, kusan shekara 3000 akwai su, musamman ta bangaren North East akwai. In ka dauki gari irin Kano da daddan gari ne, sama da shekara 1000 mutane suna rayuwa a wurin. To wannan fa a Najeriya kenan. In ka je wasu kasashe zaka samu mutane, wani gidan ma zaka samu zuriyar su a wurin sun kai shekara 4000 ko 5000, musamman ka shiga irin wajen Syria, wajen Misira, wajen Lebanon, wajen Palestine, wajen Isra'ila, zaka samu gida sun kai shekara 5000 a wannan wurin suke zaune, ba su kaura ba, suna zaune a nan suke rayuwa, kuma haka tarihin su yake. Sannan in muka duba magana, ka duba kuma duniyar da daddiya ce, babu nassi da ya gaya mana shekarun duniya ce duniyar nan shekaran ta kaza, amma kaman bincike na kimiyya irin National Geographic Society na America suka ce duniyar nan mafi kankantan shekarun ta an kiyasta ta kai shekara biliyan 4 da miliyan 500, biliyan 4 da miliyan 500. Ai kai ka san qad khalat min qablikum sunanun, ne jama'a ko shekara miliyan 500 amma ajiye biliyan 4 a gefe, ai maganar mai yawa ce, shekara biliyan 4. Sannan in ka duba kiyastawa da aka yi, mu yanzu bisa ga binciken United Nations, adadinmu a duniya biliyan 4 ne da dan kadan, in ka ce dan kadan maybe ya kai miliyan 100, biliyan 4. Amma suka ce waɗanda suka rasu a mutane babu nasi a kai, adadin su an kiyasta ya kai mutum biliyan 109, biliyan 109. Kaga kenan sun ninninka mu, sun ninka mu sau 10, a bayan kasa kana da biliyan 8 da kadan, waɗanda suka koma ga Allah kana da biliyan 109 in alƙaluman su ya tabbata a bisa ga kiyastawa da suka yi, tunda babu nasi a kai. Kaga kenan ai maganar babba ce. Don haka qad khalat min qablikum sunanun, sai Allah ya ce fasiru fil ardi, ku yi tafiya a bayan ƙasa. In kun yi tafiya a bayan ƙasa me za ku yi? Ku ga yadda ƙarshen su ya kasance. Shi yasa tafiya a bayan ƙasa yana ƙara ilimi. Yanzu ko mu da muke almajirai kake karanta Qur'ani da hadisai, da irin su gwani Abdullahi Abba da suke manya-manyan gwanaye da waɗanda suka yi karatu na addini da zamani, yawo kadai in kai a duniya a lokaci kada sai ya ƙara maka imani da Allah, kawai sai ka gane lalle Allah Allah ne, ba ka da kokwanto. Me dalili? Abinda idonka ya gani, saboda laysal khabaru khal muayana, wai gani ya kori ji. Shi yasa Bahaushe yace wai tafiya mabudin ilimi, ita tafiya mabudi ne ta ilimi. Shi yasa Bahaushe yace wai na zauna bai ga gari ba, wanda ya zauna wuri dai bai je ko ina ba bai ga gari ba. Shi yasa ko kai karatun addini zaka zama wayayye a shari'a, amma in sanin duniyan ka na da karanci to sai ga a duniyan cin ko sai ka zama bakauye. Wani kuma a duniyar wayayye ne amma a Qur'ani bakauye ne. To in ka yarda ka zama wayayye a addini, wayayye a Qur'ani, sannan wayayye a duniya, haka ake bukata. In an shiga Qur'ani ku yan gari ne, daga an ce street kaza zaka iya bi, in an ce road kaza ka gane, in an ce community kaza ka gane, ka zama wayayye. In an shiga harkar duniyan ka waye, ka santa, to wannan shine kololuwan wayewa. In ku ya zama dole sai ka zama bakauye, to ka zama bakauye a duniya amma a Qur'ani kai ba bakauye bane. Karka babu bakauye kamar wanda yake bakauye a addinin sa. In an tabo duniya ko ina ka sani, ana dauko aya sai a jiddif kamar nefa ta dauke wuta, ba ka iya komoki. Amma daga an fara labarin Barcelona, Madrid, an fara labarin Manchester, Liverpool, an je Ingila, ka san Dubai, ka san Abu Dhabi, ka je kaza, amma ana tabo Qur'ani an ce fala saddaka, sai ido ya rena fata, ba za ka iya kammalawa ba. Qul uhiya ilayya shiru, din ba labari. Hal sai rika tunani wacce ce, hal a ta alal insani hinin sai ya shiru, to wannan bai yi ba. In ya zama dole sai mun zama kauyawa, gara mu zama kauyawa a duniya, amma addinin mu ba kauyawa bane. Babu kauyanci da ya wuce mutum bai san Allah ba. Allah ya halice ka, ya halice iyayenka, ya baka wajen zama, ya baka rai, ya kula da kai, ya baka zuriya, kuma ka jahilce shi, ai baka masa adalci ba. Kuma ka zama ba kauye kan al'amarin sa, ai baka masa adalci ba. Shi yasa yana da kyau muna karatun addini mu zama wayayyu a addini, a Qur'ani, sannan wayayyu a mai rayuwa take ciki. Kar mu zama kauyawa a addini kuma kauyawa a duniya. Shi yasa Allah ya ce fasiru fil ardi, ku yawo a bayan ƙasa. Arama za ka yi ba mu misalan ko da aya ɗaya ko biyu da zai taimaka mu ƙara fahimtar wannan fasiru fil ardi ɗin gabanin mu ce. Saka muku da alkhairi. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahu qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Zai zama suratul hajj aya ta nawa, ustaz Sudais? Na'am, 57. A aba haka bane. Na'am, aya ta 46 ne. Allah ya maka albarka. Allah ya ce ku yi yawo a bayan ƙasa. Shin ba za su yi a bayan ƙasa ba don ya kasance suna da zukata da suke hankaltuwa da su, ko kuma kunnuwa da suke ji? Sai Allah ya ce ba ido ne yake makancewa ba, kunnuwa ne yake makancewa, ko kuma zukata ke makancewa, sorry. Walakin la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Ba ido yake makancewa ba, zuciya yake makancewa. Wannan aya tana karantar da mu cewa yawo a bayan ƙasa yana sa ka ƙara imani da Allah. Qulubu yaqiluna biha, ya zama zukatanka sun hankal da sun gane lalle waɗannan halittun akwai wanda ya yi su. Yanzu a nan Afirka kawai in ka je Victoria Falls, ruwa ne da ke zuba, da kuma halittu na Allah a wurin yadda ya tsara shi a nan Afirka wajen Zambia da Zimbabwe, in ka iya cikin natural wonders na duniya, wato abun mamaki da Allah ya halitta a duniya, kawai ji ka je ka ga yadda ruwa yake zuba, ka je ka ga ayoyin Allah a wurin a nan Afirka, abun sai baka mamaki, sai ya ƙara maka imani da Allah. Shi Allah in kana da imani da shi, ko da ilimi ya ba wa ɗan adam ya ƙera wani abu, in ka gani sai ka ce Allahu akbar, Allah kenan. Yanzu wani in ya ga jirgin sama sai ya ce kai injiniya sun yi nisa a duniya, amma kai idan jirgi ya cafe ka ya je sauke lafiya sai ka ce Allahu akbar, saboda ka san ɗan adam ai Allah ya bashi ɗan ilimi kaɗan ya yi wannan abu, kai ka gane Allah ne ya yi. To shi yasa Qur'ani yana son mu riƙa yawo da dan neman ilimi. Ilimi kala kala ne. Na biyu Allah ta'ala ya ce awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim damara Allahu alaihim walil kafirina amsaluha. Wannan zai zama suratu Muhammad aya ta nawa, aya ta 10. Allah ya maka albarka, haka ne, aya ta 10 ne wannan. Allah ya ce ba za su yawo a bayan ƙasa ba su ga ƙarshen waɗanda suka rigaye su, damara Allahu alaihim, Allah ya dirkake su. Kuma ga misalan su ga ƴan baya da suka kafirce Allah, su ga yadda Allah ya yi da su. Damara Allahu alaihim ya ce. Shi yasa as-sayr fil ardi, yawo a duniya yana ƙara ilimi. Imam Shafi'i rahimahullah fa fatawaye na addini da ya zaga wasu ƙasashe ya zo Misri ya zauna, da kansa ya ta canja fatawarsa, ya ce mai dalili yawon da ya a duniya da malaman da ya gamu da su ya tilasta fatawar da ya sai ya canja ta. Shi yasa sai a ce fatawarsa kadima ko a ce mai ko jadida, saboda mai, saboda kawai yawon duniya ya sa. In ka zauna waje ɗaya na zaune bai gagari ba, in ka san wasu ayoyi da hadisai kai yawo a duniya, imaninka da Allah ƙaruwa yake. Ababe da dama Allah ya ba mu dama mun je wasu wurare ba dan dabarar mu ba, sai ya ƙara mana imani da Allah. Duk inda ka tsaya kaga wata halitta sai ka tuna wata aya da take magana kan al'amari da. Yanzu in muka shiga jirgi ai ayoyi muke tunawa, hayoyin da Allah ya magana akan at-tayr musakharatin, sai ka riga duba ka ce ikon Allah. Amma wanda kuma bai gane sai ce kai ai engineering, advancement in engineering ya yi nisa. Amma kai kana shiga sai ka tuna fa gabannin ka tuna dan adam, sai ka tuna Allah ne ya bashi ilimi yayi wannan abu, don in Allah bai bashi ba zai iya yi ba. Shi yasa Allah ya ce ku yi tafiya siru fil ardi, yawo a bayan ƙasa, iya da dadi, kuma yana ƙara wa mai imani imani, yana ƙara ilimi, yana kuma ƙara maka fahimtar addini da rayuwa da makamantansu. Ka je wata ƙasar ka ji ana yare ka rasa yadda za ka yi communication da su. Yanzu wani idan ya ji muna Hausa a rediyo baya ji, in ya matsa sai ya ji sai sa masa ciwon kai. Mu yanzu muka kama tasha a nan, sai ka ji ana tafsiri da Chinese. Akwai malamai sai ka ji suna wai wa'azi da Chinese. An taɓa tura mun clip, ina jin ayoyin da hadisai an faɗa amma da Chinese wani cewa ina kalkar da na tilasta, sai na gane me yake faɗa, sai in ji kaina yana tsarawa. Wani in yana maganar ka ce wai sai ka ji me yake, sai sama ciwon kai, kuma kai ma an kane haka yake jinka. Yanzu muna Hausa, wani sai ya rasa yanzu sai ikon Allah, yanzu ba suna gane me yake faɗa. Kuma ko kuna zaune babu wahala kuke ji, shi kuma yana maganarsa da aran ma mai jan baƙin da mai fasara, sai mu tsaya muna kallo ikon Allah. So sai kana yawo a duniya kake ƙara fahimtar wannan fasiru fil ardi. A lokacin waɗannan ayoyi da aka saukar as-sayr fil ardi, mafiya yawa da ake da su a wancan lokaci din, za ka iya cewa guda biyu ne. Na farko sayrul aqdam, tafiya da ƙafa, shi ne kamar a yanzu, kuma sai a ce tafiya da keke da mashin da mota da jirgi. Su kuma da da ƙafan shi ne jaki ko doki ko raƙumi. Sai na biyu akwai sayrul qulub, tafiya da zuciya. Kawai zuciyarka ta zazzaga ta gani, in ka taɓa zuwa wuri ka dawo, misali ka je aikin haji irin da ƙafa na da, ka je Chadi Sudan ka dawo, kana zaune sai ka riga tunanin ikon Allah, ka dubo je kaza fa, ka dubo je kaza, shi ne sayrul qulub, wato yawon duniya da zuciya. Musamman wurin da ka taɓa gani ba sai ka koma ba, sai ka riga hakaitowa kana bibiya da Allah, duba irin halitta da Allah ya yi a wuri kaza, duba kaza da Allah ya yi, shi ne yawo da zuciya, ba sai da ƙafa ba. Da zuciya ma kana iya yi. To yanzu technology ya kawo kuma akwai abin da ake cewa virtual vacation ko virtual holiday, shi ma shiga cikin siru fil ardi. baka da kudi ko baka da time din yawo a duniya, akwai virtual reality da augmented reality. In aka hada su da 5G na network mai karfi, kana zauna a nan wurin, sai a dauke ka a kai ka ga Victoria Falls din nan dake Zambia da Zimbabwe, sai a kai ka pyramids a Egypt ka kalla, daga nan sai a dauke ka sai a kai ka Diyar Samud ka kalla. Kana zauna a nan, baka je ko ina ba, amma kana iya ga virtual reality na duk abubuwan nan a duniya. Akwai kasashen da yanzu ba sai ka je ka biya kudi ka tafi ba, sai ka ce ina so na ga waje kaza da kaza da kaza, sai a shirya maka a baka time, sai ka zo ka zauna awa 1 2 3 sai a zazzaga da kai, kuma idan kana ga abun yadda yake din haka, dan a nuna maka ayi zoomin wurin, a nuna maka ka shiga. In London kake so da iyalanka ba kudin zuwa holiday, in ka gamsar da hajiya ta gamsu, sai ku tafi virtual holiday ko virtual vacation, sai ta ce to ba sai an je vacation ba, alhaji tunda rayuwa ta yi kunci yanzu, ga kaza da kaza, ga jarraba an kaza, ayi hakuri, sai ku yi virtually, sai ku yi yawo a cikin London, ku zazzaga, ku shiga shaguna M&S din nan, ku zaga, ku shiga class, ku duba takalma, ku yi shopping din su online, ku zazzaga, ku tafi Eagle din nan na London ku kalla, duka virtually ba sai kun tafi ba. To akwai virtual vacation yanzu da ake, kuma in a shaguna ne kuna iya zuwa online, sai ku yi shopping abubuwa, kuma sai a muku mai, sai a muku shipping, a kawo muku, sai a muku shipping din su har zuwa kasar ku, ana shipping kaya sai a kawo muku. Kaga kun je kun gani virtually, kun sayi kaya, kun yi shipping, an kawo. Akalla kaga dai ko ba a gani ido da ido ba dai, an dan rage kwarkwatan ido, an dan kashe wata. Bahaushe yace a rashin uwa akan yi uwar daki ko, to tunda ba a samu wancan ba sai a samu wannan. To shi ma yanda ya zama kenan an samu ci gaba da ya zama akwai virtual vacation, wanda yanzu kasashe da dama ana promoting wannan. Za a kai ka wurare da dama ka kalla, kuma kana zaune a gidanka babu inda ka je, musamman waɗanda suka yi retire ba su ma iya yawo, sai a yi ta musu irin wannan, suna gani, suna jin daɗi, da wanda kuma arzikinsa bai kai ya yawo yadda yake so ba. Mafhum? Tayyib. Sai ku yi yawo, fanduru ku duba, kaifa kana akibatul mukazzibina, yaya ƙarshen masu ƙaryatawa ya ƙare. Duk duniya babu wani babban mutum da ya ƙaryata Allah ya kai labari, ba a taɓa yi ba a tarihin duniya. Kana iya ganin bayan mutum, amma babu wanda ya sai ga bayan Allah, babu shi. Kuma babu wani mutum ɗaya a tarihin duniya da ya gagari Allah. Shi yasa yace fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibina, ku je ku duba ku ga ƙarshen masu ƙaryata Allah, da masu ƙaryata masu isar da saƙon Allah yayi ƙarshen su ya kare. Ai sun yi kasuwancin da fama rabi hatti jaratuhum, kasuwancin su har ga Allah bai yi riba ba, sun kasa amma ba su ci riba ba. Shine kaifa kana akibatul mukazzibina, yayi ƙarshen su ya kasance. Akwai misalai da dama a Qur'ani, aran ma ba mu koda ƙwaya aya ɗaya a Qur'ani da zai taimaka mu gane ƙarshen masu ƙaryatawa.
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ
magana sai Qur'ani. Kaga anan mun samu misalai guda hudu, zai zama suratul ankabut ko aya ta 40. Allah ta'ala ya bamu manyan misalai guda hudu a cikin aya ɗaya. Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi, kowanne a cikin manya-manyan wanda suka juya wa Allah baya, suka bijire wa Allah, kowa mun kama shi da zunubinsa. Don me? Don Allah baya zalunci. Inda Allah zai kai mutum wuta, shi da kansa in aka nuna masa littafin ayyukansa, da kansa sai ya gane wutan ya dace ya je. In kuma Allah ya ɗanɗana wata al'umma bala'i tun a duniya, inda za a yi playing video na laifin da take wa Allah, ita da kanta sai ta gane abin da ya dace Allah ya mata kenan, bal ma ya sawwaka wajen yi mata azaba ne. Shi yasa ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi, kowa a cikin manya-manyan mujirmai da suka wuce mun damƙi kowa da zunubinsa. Allah ya ce fa minhum man arsalna alaihi hasiban, a cikin su akwai wanda muka aika masa da hasiban ita ce iska mai tsanani, iskar da take daukar mutane tana jifa da su, take cire bishiyoyi na dibino tana yadda su, kuma su halittu ne manya, su ne mutanen annabi Lut. Ai ka ga da iska Allah ya ta mai da su upside down, ana gida gida ya kai gida sai a mai da saman ya koma kasa, kasan gidan ya koma sama, haka Allah ya halakar da su. Da me? Da kuma mutanen annabi Hud duka sun shiga ciki, annabi Lut ma haka aka yi, su ma Allah ya halakar da su da iska, shine waja'alna aliyaha safilaha. So da haka su ma an yi kaman annabi Hud, mutanen annabi Lut wato su ne Allah ya aiko musu da hasiban iska. Sannan wa minhum man akhadhathu sayha, daga cikin su akwai wanda ƙara, da ƙara mai tsanani Allah ya damke su ya halakar da su. Kaman mutanen wani annabi? Kaman mutanen annabi Salih. Da kuma wani annabi? Da mutanen annabi Shu'aib. Duka duk su ma suna cikin waɗanda aka jarrabe su da wannan. Samudawa an musu, mutanen annabi Salih an musu, su ma Allah ta'ala ya turo ainihin ƙara mai tsanani, da wannan Allah ta'ala ya halakar da su. Jama'a mu gane mana, yanzu wannan ƙaran da ake yi ko a waya wani lokaci in ka ƙura volume ka sa ta a hands free, baka sani baka sa a kunne ya kake ji, sai ka ji kaman dodon kunnen ka zai mutu. To bare ƙara yayi tsanani, ka je ka ga gidajensu. Shi yasa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yawo a bayan ƙasa, Qur'ani ya karantar da mu. Amma idan za mu yi ne don mu wa'astu, don mu ƙara imani da Allah, mu ƙara ilimi, mu ƙara wayewa a rayuwa, don mu bauta wa Allah. In ba haka ba, kawai mutum ya je wajen kallon jama'ar da Allah ya azabtar da su, kawai don ya gani, kawai ya bude ido, ba don ya wa'astu ba. Malamai suka ce baya halatta, sai dai mu je don mu wa'astu. Akwai idea da samut, gidajen samudawa a wace ƙasa yake yanzu? Na'am, yana ina? Diyar Samud, gidajen samudawa yana wani wuri a duniya? Ina gidajen mutanen annabi Salih yake? Na'am, yana al'ula, Allah ya maka albarka. Sun rayu wurare da dama, amma wuri ya magana so ko al'ula ka je a Saudiya kana iya ganin inda suka rayu. Ka je ka ga irin gidajensu da suke yi, kaman dutse ne za a sassake a shiga ciki a zauna. Har yanzu wurin yana nan. Fiyayyen halitta ya zo wucewa da sahabbai, sai yake ce musu la tadkhuluha illa bakin aw mutabakin li alla yusibakum ma asabahum. Hadisin iya Bukhari, hadisi na 4702. Yace kada ku shiga gidajensu sai dai kuna kaman kuka, kuna kuka ko kuna yin kaman kuna kuka, don kada irin bala'in da ya auka musu ya auka muku. Allah ta'ala yace wa minhum man khasafna bihi al-ard, a cikin su akwai wanda kasa ta gicciye shi ta halakar da shi. Kaman wa? Kaman Karuna. Kaga Karuna da kasa ne. Wa minhum man aghraqna, daga cikin su akwai wanda a ruwa ne, ruwa ya cinye shi. Kaman wa? Kaman Fir'auna. Da Karuna da Fir'auna duka sun rayu a Misra ne, a yanzu a cikin modern day Egypt zamu ce. Shi Fir'auna daman ya rayu ne a nan wurin, annabi Musa da aka tsinto a kagidansa kuma ai a cikin Red Sea ne. Red Sea kuma shi ya raba kasashen wannan Larabawan da mu Africa, daga Africa an kake tare kawai Red Sea ne. So a wannan wurin aka tsince shi, kuma Red Sea din ya je har jikin Egypt. Mafhum? Tayyib. So kaga daga cikin su akwai wanda Allah ya halakar da mai da ruwa, sai ya ce me? Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, Allah bai kasance mai zalunta su ba, sai dai su suka zalunci kawunan su. Shi yasa Allah ta'ala ya ce fanzuru kaifa kana aqibatul mukabbibin. Mafiya yawan su yanzu akwai gidajen su duka suna nan suna rayuwa. In ka dauki mutanen da ya shafi ko da sauran annaba, za ka samu abubuwan tarihin akwai a Jordan, akwai a Yemen, akwai a Syria, akwai a Egypt, akwai a Israel. duka waɗannan suna nan, duk waɗannan akwai wuraren tarihi na annaba manya-manya har a yanzu da kuma al'ummomin da aka halakar ana iya zuwa a gansu. Idan wani abu ya sa mutum ya je kusa da wurin zai iya zuwa ya gani, amma da sharadi dan ya wa'astu, ya ga practical wa'azi ba theory ba, ya dawo ya gyara, ba kawai dan ya je ya ga me aka yi wasu ba, a'a dan ya wa'astu. Allah ta'ala shi samu wani lafiya. Na'am. Allah ta'ala ya ce haza, wannan bayanun bayani ne, liman linnasi, wa hudan da shiriya, wa mau'iza da wa'adi, liman lilmuttaqina. Allah ya ce haza wannan, wanne kenan? Malamai suka ce abu biyu, na farko Qur'anin, na biyu kissosin tun daga wasari o ila magfiratin din har zuwa nan. Amma dai tafsiri gaman me shine haza wannan Qur'anin, haza bayanun Qur'ani, bayani ne linnasi, ga mutane. Ya ce anan linnasi bayani ga mutane saboda Qur'ani babu abun da ake bukata a bayyana, alal umum wato generally da Qur'ani bai bayyana shi, babu wani abu da kake nema a dunkule da ake so a bayyana wanda Qur'ani bai bayyana shi ba, sai dai in mutum bai sani ba. Menene misali a rama ba muku aya da akai akan Qur'ani bayani ne, hadha bayanul linnasi, bayanin Qur'ani. Wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay
wa yawmal ba'thu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim wa jitna bika shahidan 'ala
جزاكم الله خيرا. وانا سورة وانا سورة النحل آيات نوا ايه تمانين دا الله يمكى البركة هكذا آيانا تمانين تلاتك النحل. الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. شيني محل الشاهد من سوكر مكى القرآن سيئة تبيانا, تبيانا لغا بيان ني هذا بيان واتو القرآن بياني نينا كومي دا كومي kuma shiriya ne da rahama da bushara ga suwa, ga wanda suka yi imani da Allah suka musulunta. So kaga tibyanan li kulli shay yana fasara hadha bayanun linnasi, da yace kuma sai yace linnasi bai ce lil muslimina ko lil mu'minina ba, saboda me Qur'ani an aiko shi duk mutanen duniya ne, wanda ya saurara ya fahimta ya yarda ya imani ya zama hujja gare shi, wanda kuma bai yadda bai ƙaryata ya zama hujja a kansa. Shi yasa shi Qur'ani hujja ne, ko ya zama hujja ta tsira ko ya zama hujja a kan mutum, na meye dalilin da ya zaɓa wa kansa halaka. Akwai misali a Qur'ani a nan ma,
wannanzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin wala yazidu adh-dhalimin.
Ta biyun ka sake ta aran ma.
Wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun.
Allah ya muku albarka.
Amin.
misalai guda biyu dake bayyana mana Qur'ani yana zama tsira ga waɗanda suka yi imani, yakan zama kuma yanke hujja ga wanda ba su yi ba. Na farko ayat da aran mai bamu wani nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul liman lilmu'minin, sai ce wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Zai zama cikin Isra aya ta 82. Muna saukarwa a wannan Qur'ani abin da yake waraka ne ga rahama da mu'minai, amma az-zalimai baya kara musu sai asara. Saboda me? Saboda hujja zai zama a kansu, an karanta sun ji sun gane gaskiya ne, ba su amince ba. Shi yasa a duk duniya idan mutum ya so ya tsira sai ya kauce wa son rai. Wannan iya da matukar muhimmanci. Wani lokaci hatsarin son rai yafi na jahilci. Ba wai a kullun ne jahilci ke hana abi gaskiya ba, ba sai a Qur'ani ba, gaskiya ko a babin mu'amala, gaskiya ko a babin shaida akan mutane, babu abin da ke halakar da wasu son rai. In iya da son rai ba zai taɓa fahimtar gaskiya ba, shi gaskiya shi ne abin da ransa yake so. Wannan kuma ba siffa ce ta mutumin ƙwarai ba. Siffa ta mutumin ƙwarai ko a labari ne, ko a addini ne, ko a mu'amala ne, ko a shaida akan mutane ne, ko a shaida akan kaya ne da ake aiki da su ne yau da kullum. Mu riƙa zama masu adalci da karɓan gaskiya da kuma karɓan hujjar da ta fita mu ƙarfi mu batta mu. Wannan shine siffar mutumin kirki. Ba sai a cikin wai karan yin sallah ko zakka ko azumi ba, a mu'amala da mutane a shaide ka, duk inda aka baka hujja da tafi hujjar ka ƙarfi za ka karɓe ta. Wannan muhimmi ne. Duk abin da ya fi hujja ta ka ƙarfi za ka karɓa. Shi yasa Allah ya ce amma az-zalimai bai ƙara musu komai sai asara. Misali na biyu da na ce a ranar maimaita ya ba mu ayoyi biyu ne cikin suratul tauba, aya ta 124 da 125. Aya ta farko wadda suka yi imani da Allah, Qur'ani yana ƙara musu mai imanan da Allah, wahum yastabshirun, saboda imani, wa amma alladhina kafaru fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wahum kafirun awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna. In ka kai ta 126 wanda bai karanta ba, kaga wadanda suka yi imani Allah yace fazadatuhum imanan, masu imani da son gaskiya da kaucewa son rai, in suka ji Qur'ani sai imaninsu ya ƙaru biyayya da Allah ta ƙaru. Amma wanda a cikin zukatansu akwai ciwo, wannan ba sai wanda ba su kafurce Allah ba, har a cikin munafukai da suke cewa sun imani da Allah, sai yace fazadatkum rijsan ila rijsihim, sai a ƙara musu ƙazanta kan ƙazanta, dauda kan dauda, najasa kan najasa, sai su juya wa Allah baya. Wani dalilin Qur'ani zai je aljanna, wani kuma dalilin wannan zai tafi wuta. Saboda me? Saboda ya ji gaskiyan ya ki aiki. Kuma wannan ba ana magana akan fa wanda ma bai imani da Qur'anin ba, nawa ne suka yi imani da Qur'anin suka ƙibinsa. In ka ga ya yadda da Qur'ani inda ya dace da son ransa ne, yana dacewa da son ransa, kace haba aini na san za a samu aya a kai, aini na san za a samu aya. Inda aka faɗi abin da ya saba son ransa, sai ka san shi addini fa daman yana da sauki. Shi kansa daman Allah ya ce kai abin da za ka iya ne, abin da ba za ka iya ba kai Allah ma da kansa ya ce ka bari, to yanzu ya zama mai fatawa. Kuma da Hausa babu ayat da Larabci, duk inda yake neman zillewa to zai yi wa Allah ma ƙarya don ya zille. Wannan ba daidai ba ne. Shi yasa Allah ya ce haza bayanun linnasi wa hudan, shi Qur'ani bayani ne ga dukkan mutane, amma kuma shiriya ne da kuma me da wa'azi ga mutane masu takawa. Bayani ne ga mutane, amma shiriya ne da kuma wa'azi ga masu takawa. Kaga ashe shiriyar kawai ga mai takawa ne, shine fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa amma alladhina kafaru wa amma alladhina fi qulubihim zaygun maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim, ko kuma wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wadannan ayoyin da arama ya kawo Isra'i 82, Tauba 124 da 125 har ma 126, za ka gane cewa Qur'ani bayani ga mutane ne. Ko ya zama hujja gaba gare ka, ka ji ka yi aiki ka tsira, ko hujja akan mutum ya ji ya ki aiki da shi, ya zama kuma dalilin halaka. Allah ta'ala ya kare mu da halaka. Allah ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Allah ya ƙara mana fahimta. Allah ta'ala ya ba mu ikon bin gaskiya duk inda take. Allah ya bamu ikon riko da gaskiya a cikin addini da mu'amala da rayuwa, ya bamu ikon kaurace wa ƙarya a addini da mu'amala da rayuwa. Allah shi sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Sai mu yi kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.